Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Asabar 8 ga watan Yuni shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To, Amurka da Mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki. Taron ministocin kuɗi na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G20, ya nuna fargaba kan yadda tattalin arzikin duniya ke tafiyar hawainiya. Habasha ta ce an samu ci gaba a tattaunawar da shugabannin sojin Sudan da na 'yan tawaye suka yi.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji yadda masana suka yi tsokaci akan harsashen da rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke har guda 6,000 da aka shigo da su daga arewacin Afirka. Sannan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar muku da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Bayan nan kuma za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum. Amurka da Mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa ƙarin kudaden haraji. Amma jami'an Amurka sun ce har yanzu shugaba Trump na da ikon ya ƙara kudaden harajin kan kayayyakin Mexico idan har ta gaza cika alƙawuran da ta ɗauka. A jiya Juma'a, shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa, "Ina mai farin cikin sanar da cewa Amurka da Mexico sun cimma matsaya. Saboda haka mun janye shirin ƙarin kudaden haraji da aka tsara zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa." A nashi bangaren shugaban Mexico Andrés Manuel López Obrador cewa yi.
Ustedes saben que se está creando la Guardia Nacional.
Yace mun samar da wasu dakaru na musamman za kuma mu girke su a daukacin kan iyakokin mu da suka hada da kudanci da arewaci. Yayin da yake magana a gefen taron ministocin kuɗi na ƙasashen G20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya wanda ke gudana a Japan. Sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin ya faɗa wa kamfanin dillancin labarin Reuters cewa matsayin da aka cimma a yau tsakanin Amurka da Mexico wani mataki ne na tsawon matakai kan matsalar shigar bakin haure cikin Amurkan. Taron ministocin kuɗi na ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya, wato G20, wanda ke gudana a birnin Fukuoka a Japan kamar yadda aka ji, ya amince a yau Asabar cewa akwai buƙatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanoni suna biyan kason kudaden da ya kamata su biya da kuma ba da tallafi ga tattalin arzikin duniya. Yayin da aka lura cewa tattalin arzikin na duniya na tafiyar hawainiya wajen bunƙasa, ministan kuɗi a Japan Taro Aso ya ce akwai buƙatar a kaucewa yanayin da zai sa a samu wani fanni da zai faɗi warwas saboda sauye-sauyen da za a yi, waɗanda ya ce suna da muhimmancin da ba za a ga irinsa ba cikin ƙarni guda. Shi dai taron ya tattaro ministocin ne da zimmar samar da sabbin tsare-tsare kan biyan kudaden haraji wanda za a auna kan yadda kamfani ke gudanar da harkokin kasuwancinsa a wata ƙasa ba inda headquarter kamfanin take ba. A kuma cewar sakataren Baitul Malin Amurka Steven Mnuchin, bai kamata a riƙa nuna bambanci kan harkokin kasuwancin da ake yinsa a fili ba da waɗanda ake yi a kafar yanar gizo. Sai dai duk da cewa ministocin ƙasashen da suka ci gaba da waɗanda ke kan bunƙasa sun hannun riga a wasu shawarwarin da aka gabatar a taron. Taron ya amince cewa akwai buƙatar a samar da sauye-sauye kan yadda ake karɓar kuɗaɗen haraji. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Firayim Ministan Ethiopia Abiy Ahmed ya nuna buƙatar a kai zuciya nesa yayin wata ganawa da ya yi da shugabannin sojin ƙasar Sudan da na 'yan tawaye, wato na 'yan adawa. a wani yunkuri na yayyafa ruwa kan rikicin siyasar da mai Sudan tun bayan da aka hambar da dan shugaban kasar Umar al-Bashir. Belin Sayyum ita ce mai magana da yawun Prime Minister Abiy Ahmed.
As a result of the discussions and the negotiations that have been had the entire day.
Tace dangane da sakamakon tattaunawar da aka kwashe yini guda ana yi za a iya cewa an samu ci gaba. Shi dai shugaban na kasar da Habasha ya jima yana shan yabo kan yadda ya sasanta rikicin da ke tsakanin kasarsa da makwabciyarta ta Eritrea wacce suka dade ba sa ga maciji. A ranar Alhamis din da ta gabata ne kungiyar tarayya Afirka ta AU ta dakatar da Sudan daga kungiyar ta kuma yi barazanar saka mata tsauraran takunkumi muddin sojojin kasar ba su yi maza-maza sun mika mulki ga farar hula ba. Hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce mummunar ambaliyar ruwa ta daidaita unguwanni a birnin Gat da ke kudu maso yammacin kasar Libya. Lamarin da sa dubban mutane suka tsere daga gidajensu domin tsira da rayukansu. Hukumar ta ce sama da mutum 1,500 wato 2,500 suka fice daga mahallansu. Sanadiyar ruwan sama da aka yi ta tafkawa wanda ya faro tun makonni biyu da suka gabata. Inda aka samu mutuwar mutum 4 ciki har da kananan yara 3 sannan wasu sama da 30 suka jikkata. Baya ga asarar rayuka ambaliyar ruwan ta kuma barnata dukiyoyi da dama. Charlie Yaxley shine kakakin hukumar ta yan gudun hijira.
All 20,000 of Gat's inhabitants are now in need of humanitarian support.
Yace dukkan mazauna garin Gat 20,000 na buƙatar taimakon gaggawa da suka hada da matsuguni da abinci. Da yawa daga cikin su sun koma zama ne tare da yan uwansu. To har ila yau asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya ya ce rikicin siyasa da durƙushewar tattalin arzikin kasar Venezuela yana mummunan tasiri akan miliyoyin kananan yara a kasar. Wani kiyasi da asusun yayi ya gano cewa kashi 1 cikin 3 adadin yara miliyan 10 dake kasar na buƙatar taimakon gaggawa. Kiyasin ya kuma gano cewa yara suna fama da karancin abinci mai gina jiki da kayayyakin kiwon lafiya da kuma rashin samun ingantaccen ilimi. Matsalolin da hukumar ta ce za su iya jefa yaran cikin yanayi na rashin lafiya da ingantaccen rayuwa. Hukumar ta kara da cewa matsalar mace-macen yara 'yan ƙasa da shekaru 5 ta karu daga yara 14 cikin haihuwa 1,000 a tsakanin shekarar 2010-11 zuwa 31 a duk haihuwa 1,000 a shekarar 2017.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara da Najeriya inda a baya-bayan nan dai rundunar 'yan sandan Najeriya ta cafke harsashe 6,000 da aka shigo da su daga arewacin Afirka. Kuma harsashen irin makamancin waɗanda mayakan Boko Haram ke amfani da su ne. Masana na ci gaba da tambayar shin ko akwai alaka tsakanin 'yan bindigar arewa maso yamma da 'yan Boko Haram. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina daga Abuja ya ji ta bakin masana.
What you have on that deck is a total of 6,000 live ammunition recovered from a gang that specializes in bringing those weapons from North Africa through Burkina Faso, Ghana, and then into Nigeria through Benin Republic.
Kakakin headquarter rundunar 'yan sandan Nigeria kenan DCP Frank Mba ke nuna wa 'yan jaridu kimanin harsasai sama da 6,000 da aka yi safarar su zuwa Najeriya daga arewacin Afirka ta Burkina Faso sannan ta jamhuriyar Benin aka shigo da su shaki a jihar Oyo zuwa nan Najeriya. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce harsasan nan kimanin 6,000 wanda dukkaninsu launin kayan soji ne ba irin wanda jami'an tsaron Najeriya ke amfani da su ba ne. Wato dai harsasai ne irin wanda 'yan bindigar Libya da mamayakan Boko Haram ke amfani da su wurin yaƙe-yaƙensu. Yanzu dai tambayar da ke yawo a bakunan 'yan Najeriya shine anya babu alaka tsakanin 'yan bindigar arewa maso yammacin Najeriya da mayakan Boko Haram? Ganin dukkanin makaman da suke amfani da su kusan iri guda ne kuma daga wuri guda suke fitowa? Masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu ya yi tsokaci.
Babu shaidu masu gamsarwa wanda a yau dai suka nuna wannan alaka. Ba shakka akwai dan tattaunawa da ake tsakanin masana wanda ya fara kusan nuna cewa akwai irin wannan alaka, to amma dai haka yau babu shaidu masu gamsarwa wanda ya nuna wannan alaka. Amma inda nake son mu karkata misali tunaninmu shine yuyuwan cewa waɗanda ke kawo masu 'yan ta'addan da ke arewa ta gabas da kuma waɗanda 'yan mayan bindiga da ke arewa ta yamma kenan a yanayin ba to kaga mai yi wakilin mutum ɗaya ne ko kuma ɓangarori ɗaya ne tunda kasuwa ce mai kuɗi zai je ya saya kaga ba bambanci kenan tsakanin wanda zai saya ya kai ƙasar Borno da wanda zai saya ya kai ƙasar nan.
Ƙwararre kan sha'anin tsaro Wing Commander Musa Isa Salman na da wannan tunani.
Ai shi Frank Mba da yin magana na ya nuna cewa waɗannan an samo su ne daga ƙasashe can da aka ambata. Wannan ma ya nuna cewa alaman cewa magana da ake cewa ga inda ake samu waɗannan makaman gaskiya ne. Saboda haka me ya kamata ai a je a duba ta ya suke shigowa har su shigo Najeriya. Idan suka shigo Najeriya shin wane ne ke shigowa da su Najeriya? Ta ya ake shigowa da su? Ta ya ake rabawa ma waɗannan mutanen? Saboda idan ma babu su da alaka yanzu mutanen nan to wata ran lalle fa wurin a wannan kasuwan wurin sayan makaman za su samu alaka za su zama cewa sun zo su tare sun nuna tunda dai manufan mu daya ko kuma duka gaba ɗaya ga abin da muke so me yasa ba mu hada karfi da karfe ba gaba ɗayan mu mai zama cewa duka strategy mu ɗaya ko muna wa'annan ta'addancin tare saboda idan ma babu alaka to yanzu ne ya kamata a tashi gadan-gadan a datse wannan al'amura a nemo inda wa'annan makaman suke fitowa a bi diddigi a nemo wane ne ke bayan wa'annan al'amuran saboda a tsaida shi.
A cewar lauyan tsarin mulki barista Yakubu Salibawa koma dai menene wannan abin takaici ne.
Abin takaici da bakiti shi ne idan kana neman ƙasa a Afirka da take babu da ba samu ko kuma shugabannin ba sun kimai da mataki a tabbatar da hanyar shigowa Najeriya da fita Najeriya to bodojinmu da muke da su. Yadda ka san za ka shiga duk wanda yake so ya shiga Najeriya zai shiga a lokacin da ya so a lokacin da ya so ya shiga ya fita. In ba haka ta ya za a ce a shigo da makamai sama da 6 ta ina aka shigo da su. Yanzu wanda yake zuwa daga Bijan zai shigo ba tare da takarda ba ba wanda zai tsaya bincike shi haka ƙasarmu take. Ko inda kake so kudu da arewa za ka shigo da kake so. To akwai matsala matuka dole ne a ƙara gwamnati ta ƙara duba takarda musamman kamar yankin mai karshe da bodoji da inda rukuni da ya kamata a ci hanyar shigowa Najeriya ne ya zamanto an datsa irin waɗannan wuraren. An ba haka ba akwai matsala.
To amma barista karka manta akwai wannan yarjejeniya ta kungiyar kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS protocol wacce ta yaye duk wani shinge na kai kuma tsakanin waɗannan kasashen Afirka ta yamma.
Abinda shi protocol yake magana yake aka yi shigowa kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS. Amma akwai doka idan za ka yi shigowa ce idan ka wuce wata uku dole ne ka nemi kuma takardu. Da ka zama cewa ka nemi izini ka shigo. Amma wanda ke so ka duba misali yanzu kamar kasar Nijar. Ka san cewa kasar Nijar ta sani ɗaukan mataki na tsaro kafin ka je yanzu in ka ce za ka je jihar Tawa a Nijar. Kafin ka je dole ne sai ka aika da takardunka an san inda za ka mai unguwa gaci da gaci. Abin yana ba da mamaki. Amma karamar kasa musamman na jama'a in ka duba Nijar amma Najeriya babban kasa ba wannan. Kowa yake shigo yanda yake.
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Gaida Hassan Maina Kaina masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ya ce karfe 11:14 na safe ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsar tambayar su Rilwanu Ibrahim da Musa Shu'aibu Halilu daga Kano da dai sauran masu sauraron mu da dama da ke son jin tarihin masarautar Kano. To idan masu tambayar na saurare ga kashi na daya na amsoshin da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari ya samo daga wani masanin tarihi dake Kano na Dabo mai suna Malam Rilwanu Ibrahim wanda yace
Alhamdulillah Kano kamar yadda ka faɗa babban gari ne babban masarauta ce babban ƙasa ce kuma duk a ƙasashen Hausa babu masarautar ko ƙasar da take Kano saboda yawan jama'a da tattalin arziki Kano da tafi wa'annan ƙasashe kuma a dalilin wannan yasa ko magana harkar ilimi da harshen Hausa Kano ta yi fice wanda Hausanan da ake amfani da ita ma kusan dai Hausar da ake yi a Kano ne saboda kaga wannan abubuwa na arziki da suka tabbata a Kano su suka jawo kuma tabbatar wa'annan abubuwa ya ta'allaka da sarauta tunda aka fara sarauta a Kano wato tun lokacin Bagauda wanda ya yi shekara 999 hijiriyar Turawa to tun daga sannan aka fara sarauta shi ya fara yin sarki kuma aka yi sarauta
shekara ta 999 sannan aka fara sarauta
irin wanda zamu ce eh sarauta ce amma da can suna yi sarki Barbushe dai da ƴan tarkacansa ba dai sarki ne kamar yanda muke ganin sa ba yanzu kuma shi Bagoda shine wanda aka ce ya fara a yanda yazo mana a tarihi na abun nan Kano Chronicle wanda ake cewa Tarik Arbab Kano da kuma waƙar Bagoda wanda mutane da suke rera ta duk yazo ya kawo wannan tarihi to amma wanda ya karfafa sarauta ya mai da ita wanda har yanzu muke ganin ta shine Muhammad Rumfa kuma Muhammad Rumfan nan kamar shekara ƙarni na 15 wato 1466 zuwa 99 ya sarkin Kano to shine diyo wannan abubuwan amma muhimman abubuwa da sarkin Kano Muhammad Rumfai shine ya gina gidan Rumfa wannan gidan sarkin Kano wanda duk Afirka babu gidan sarki irin sa mai girma kuma wanda aka dade har shekara 500 ana yin harkar hukuma a ciki duk wasu raran an rushe su ko an canja musu wuri a ce dai ga wata masarauta a Afirka kuma a gida guda gidan da ake sarauta wanda kuma ya kai girman wannan babu akwai ƴan ƙanana
kuma aka dade ana mulki
kuma aka dade shekara 500 mai girman wannan babu shi a Afirka da dadewa da girma da tsari babu to Muhammad Rumfa ne ya yi shi kuma da ya tashi zai yi shi ya zana shi yana kallon alƙibla ta Makka yanzu an binciko a NASA sun gano ta satellite in ka ja layi daga Makka zai zo maka Kano ba tare da ya kuskure ba zai zo maka gidan Rumfa daidai layi haka zaka ja shi haka yake kallon wurin to kaga wannan ba karamin abu bane sun yi amfani da taurari a wancan lokacin da taurari ake gane alƙibla wanda yake da ilimin taurari zai gansu da daddare zai ga inda suka ja to nan ne alƙibla to da wannan suka yi irin wannan ilimin kuma yazo yanzu satellite ta tabbatar da shi kaga sarkin Kano Muhammad Rumfa ne ya wannan gida kuma shi ya fito da tsari irin na sarautan nan wanda almagili wani malami da yazo daga Algeria amma yana da alaka da kasar Spain wato Andalus da yanda ake yin tsari na Andalus mulki ya san wannan wanda Bani Umayya suka yi
a wannan daula ta
wancan ta Andalus to yana da wannan alakar kuma sun sha wahala saboda rigimar Nasara da suka rinka yaki da Andalus saboda haka shi almagili da ya taho Kano yana da wannan tunanin da wannan ilimin yazo dora Muhammad Rumfa akan sarauta cewa sarauta ya kamata ta yi kwarjini shi yasa zaga har izuwa yau sarkin Kano ya fi kowane sarki a Najeriya kwarjini saboda yanda aka tsara abin da yanda sarautarsa take da yanda fadarsa take da yanda ake zama da yanda zai fito to duk magili ne ya nuna wa Muhammad Rumfa kuma Rumfa ya assasa wannan kuma Rumfa ya fito da tsari na majalisa majalisar sarki wani abu da ake cewa tara ta Kano
na'am
tara ta fi sarki tara da yare take uku ta fi sarki uku daidai da sarki, uku kasa da sarki.
To shine jimalla tara.
Shine tara. Wasu hakimai ne da ake nada su a wannan lokacin, amma abubuwa sun canja rumfa ne ya fara. A wancan lokacin kaga daga Ladima ne da Madaki da Wambai. Su annan suna gaba da sarki. Sannan wanda suke da daidai da sarki, da sarkin da makama, da sarkin jarumai, da sarkin dawaki. Wanda sarki ya fi su, su kuma da danya, da turaki, da barde. Amma an cancanja. Zuwa wani lokaci an sa ciro ma an cire barde.
Su waye waɗannan guda tara? Su ne da ake kira masu nada sarki ko king makers da ake faɗa yanzu?
Ai ba haka abun ya taso ba. Ka gane a wancan lokacin wannan mutum taron za su nada sarki. Amma a cikin su guda uku sun fi sarki. Idan suka zo za su ga sarki dole ya fito. In suka haɗa kai su ukun nan kuma za su iya cire sarki.
Su ukun.
Akwai wanda suke daidai da sarki, in suka zo in sarki ya ga dama ya fito ya gansu. In bai ga dama bai kyale su.
Dama abokansa ne.
Yawwa. Akwai kuma wanda suke ba su isa su zo su ga sarki ba. Su ne ukun ƙarshe. To duk wannan tsari Muhammadu Rumfa ne ya kawo shi. Kuma da tsari na tagwayen masu, da tsari na kakaki, da takalmin jimuna. Duk wannan abubuwa ne wanda Rumfa ya kawo su suka zama al'ada abun nan din sarauta regalia. Ta sarautar Kano.
To wai malam, idan haka ne, akwai wata masana tarihi ko sun fayyace menene hikimar samar da tara ta Kano din nan da ka ambata mana?
Hikimarta ai shine a samu menene daidaito. Ka gane da majalisa da sarki.
Checks and balance.
Yawwa. Ai bana su ne amfani da turancin. Kaga muka ce daidaito da majalisa da sarki. In suka hada kansu kaga sarki ba zai. Kuma mutum uku ko mutum nawa da wuya su haɗa kan rashin gaskiya. Kaga za a samu abun nan. Amma idan aka bar sarki shi kadai zai abun da ya ga dama ya mulki na kama karya. To saboda haka ya fito da wannan. Kuma sarkin Kano Muhammadu Rumfa shi ne ya fara yin mai babban ɗaki. To kuma mai babban ɗaki nan wani abu ne mai muhimmanci a rayuwar al'umma.
Menene mai babban ɗaki?
Uwar sarki.
Na'am.
A ɗaukaka ta.
To
saboda mutane su darajanta iyayensu mata. Tunda kaga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa uwa sai dai ya magana uwa sa uku kafin ya magana uba ko? To. Hatta kai ma cewa akwai lokacin da sarkin Kano Abdullahi majikaro shi ma da kansa ya ce uwa ta fi uba ko da sarki ne. To kaga wannan abu ne mai muhimmanci mu a rayuwarmu ta musulmi kuma Hausawa. Sarkin Kano Muhammadu Rumfa ya kawo shi da abubuwa dai da yawa, wanda kuma sannan da tsarin addinin da masallacin Juma'a da limamai da ya dauke su da masu duk dai wannan abubuwa da kiran sallah da alƙalai malamai da ya daukake su, wanda ya sake jaddada addini. Bayan da can Sarkin Kano yaji shine wanda ya karbi musulunci a matsayin addinin ƙasa baki daya, aka soke harkar abubuwan tsafi aka tabbatar da na addini. To amma shi Rumfa shi kuma tajdidi ya yi tunda tsakaninsu da yaji kusan shekara 200 ne ma. To saboda haka idan muka dubi wannan za mu ga cewa shi Rumfan nan shi ne wanda ya asasa wannan gidan, kuma har yanzu gidan nan a gidan ake.
Wai shi kafin sarki Muhammadu Rumfa, za a iya cewa shi sarki Muhammadu Rumfa shi ne sarki nawa a jerin sarakunan Kano?
To akwai sarakuna da yawa kafin Rumfa, na wurin 30 da wani abu ne ko 20 da wani abu an yi wasu kafin shi. Yanzu dai muna da wurin an yi sarakuna wurin 54 ko da 5. A dai Fulani sarki ne yanzu shi ne sarki na 14.
Wai dama kafin shi Muhammadu Rumfa ya kawata ya kawo sauye-sauye a wannan masarauta ta Kano, dama tana ana kamba mata kamar yadda ake kamba mata yanzu saboda kwarjininta da sauran abubuwa wanda ta yi fice da su?
Ana yi, amma bai kai yanda Rumfan ya yi ba. Tun da kaje ka duba gidan sarki ka gani shi ne fa yi shi eka 60 ne, gari guda ne fa. To kaga da can ana yi, amma shi ya ƙara abin tunda yaji ya maida Kano ta zama kasar musulunci kuma akwai wanda suke tagwaye ma wanda ake cewa gashi an yi tagwayen masu kaga da tagwayen masu bayan wannan sarakunan sun mutu aka hada tagwayen wanda har yanzu shine symbol na sarautar Kano shine alama ta sarautar Kano babu wata masarauta da take da tagwayen masu a Najeriya kaga kafin rumfa aka yi tagwayen nan
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin kashi na biyu na amsoshin tambayoyi kan masarautar Kano yanzu a madadin Malam Ibrahim Ado da ke bamu tarihin masarautar Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Salamon Abu wanda ya hada mana sauti da kuma injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalama Sigarau ke cewa sai makon gobe.
To madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman Takalafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi da shugaban kungiyar Alhaji Hamza Galadima birnin Kebbi inda suka ce ya Allah muna tawassali da tsarkaken sunayenka daga tausaya mana ka zaba mana sababbin ministoci da za su taya shugaba Buhari maido da ƙasarmu cikin hayyacinta ƙarshe muna kira ga shugaba Buhari da ya canza salon tafiyar da gwamnatinsa a wannan sabon wa'adin na biyu kamar yadda al'ummar duniya ta yi maka shaida wajen aiki a lokacin da kake sanye da rigar soja inda kake nuna ba sani ba sabo ga marasa gaskiya da suka durkusar mana da tattalin arzikin kasar mu. Sakonmu na gaba ya fito daga Sulaiman Adamu Tandari Fataskun da Dauda Garba bin Affan Fataskun da Zubairu Lawan Musa Fataskun da Sadi Energy Tandari Fataskun da Iliya Usaini Usman journalist da Gamba Barau Fataskun inda suka ce salam BOA Hausa muna kira ga gwamnatin mu ta jihar Yobe da ya kamata a dubi jama'ar unguwar Tandari da Goruba uku a gyara mana hanyar da ta tashi daga bakin junction zuwa Tandari domin wallahi idan an yi ruwan sama mutanen wannan unguwa suna shiga cikin wani irin yanayi na tausayi daga ƙarshe muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya da daurewa a ƙasashen mu na Afrika baki daya amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Mustapha Alkaki Koko jihar Kebbi Najeriya inda yace gaskiya wannan turka-turkan da ke faruwa tsakanin masarautar Kano da gwamnatin jihar Kano abun ban haushi ne ya kamata a sasanta tsakanin bangarorin biyu to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaici.
Amurka da Mexico sun cimma matsaya kan batun kwararar baki a wani mataki na kaucewa karin kudaden haraji. Amma jami'an Amurka sun ce har yanzu shugaba Trump na da ikon ya kara kudaden harajin kan kayayyakin Mexico da ake shiga da su kasar idan har ta gaza cika alƙawuran da ta dauka. A jiya Juma'a shugaba Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa ina mai farin cikin sanar da cewa Amurka da Mexico sun cimma matsaya saboda haka mun janye shirin karin kudaden harajin da aka tsara zai fara aiki a ranar Litinin mai zuwa. Tare ministocin kudi na kasashen da suka fi karfin tattalin arziki a duniya wato G20 wanda ke gudana a birnin Fukuoka a Japan ya amince a yau Asabar cewa akwai buƙatar gaggawa ta tabbatar da cewa manyan kamfanonin suna biyan kusan kudaden da ya kamata su biya da kuma bada tallafi ga tattalin arzikin duniya.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Solomon Abbo da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyanmu na yau Vitek Zanga-Zanga ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
musique et info pour chacun. VOA.